في غمرة 30 للتاهم 40 النوم لا متاشى عن حديثي نهدبه حديث عبد الله بن مسعود ولا الله تبطى على ويشي ما لا يكي تشوى الحديث الرابع حديثي نهدو أن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو السادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوم النطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويرمى بأربع كلمات بكتب ربطه وأجله وعمله وشقي أم سعيد فوالذي لا إله فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بأمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسلق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسلق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم ما لا يكتوى الحديث الرابع حديثي نهض أن أبي عبد الرحمن أنا كأو حديث عند أبي عبد الرحمن شيني عبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود إيه لقد كان صحابا من ذم الله صلى الله عليه وآله وسلم سلمكم مثني أكن أبو ديشاي القرآن مثني أكن أبو ديشاي القرآن أبو ديشاي حلق إنشي ده حرام إنشي ده مهتم إنشي ده مجاب يكي توا ألم فكب والمتشابه كما إيه لقد كان قارئين القرآن وإنما قال الله يكي توا من أراد أن يقرأ القرآن غدا فليقرأ بقراءة ابن أمي أبت أو كما قال وذلك يقرأ القرآن لأن يشارك كما يسمكم ويقرأ هذا قراءة عبد الله بن مسعود بل ما أولا هو يكي توا أمشى القرآن لغا بطن فتو لغا سيكي توا أقرأ عبد الله بن مسعود ابن أمي أبت عبد الله بن مسعود يروي وأنه حديث لغا منزع الله صلى الله عليه وآله وسلم يكي توا حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق يتي منزل الله صلى الله عليه وسلم يا زن تغر مسيكي تيوا وهو الصادق المصدوق كيكما ميقك يعني أبن دستكاوا لما هكا الله يتي والذي جاء بالصدق وصدق به وإن يزود قسكيا كما سيكون قسكتا كما قال صلى الله عليه وسلم يا زن كما يزود قسكيا أبن الله مسيكي تيوا إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ماذا لك تقول للذينكو أنا هذا أهل التشيء أتكين تكين مهيب يشي 40 يوما نطفة يكسن تيقوانا 40 ينا مدعين أمم مني لوكتن دا الله نظر زي أهل تتن أدم تتن أدم ينا 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 زيكت ينا شودي وادا مراحل بدا أفو مرحلة تهوكو يزمون توينا مطعين اغم مني تند الله يتي أرحالي تئرم متنني دقا مني أصلي شي متنجن النبو آدم أرحالي تشي دقا سا أما كما يقول إرم متن الله كتوى سو كما أرحالي تشي دقا مني الله كتوى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نرسليه فجعلناه سميعا بصيرا من قال لك تشوى 40 يوم النطفة سيمتن يذمونتو ينا متأي شغم مليقوانا 40 ثم يكون علاقة مثل ذلك سننكما يكسن تينا يقوم برنجني جكماني يتنزى يقوم برنجني شما يقوانا 40 وتمتن حكا ثم يكون مضغة مثل ذلك سننكما ينزي دقا جني يجويا يقوم سوكا yanzu ya zama nama ya koma tsoka mithla zalika shi ma kusanci haka kenan kwana 40 bayan nan manzo Allah ce summa yusalu ilayhi almalak sai Allah subhanahu wataala ya aiko mala'ika zuwa gare shi wannan mala'ikan fayanfuku fihi ruha sai mala'ikan wannan ya gusa mushi rai da izinin Allah subhanahu wataala shine da umarnin Allah subhanahu wataala sai wannan mala'ika za umarce shi wa yuhumu bi arba'i kalimat za umarce shi da rubuta kalmomi guda hudu shine bi katabi rizqihi a lokacin nan za umar Allah zai umarce wannan mala'ikan ya rubuta arzikin wannan bawan arzikin wannan bawan daga aihuwar shi daga faduwar shi duniya daga fawa kukan shi da yi to duk abin da ya zama arziki ne nashi abin da zai ci abin da zai sha duk wani abun da zai yi amfani da shi to an rubuta mishi an yi an rubuta mishi adadin ruwan da zai sha adadin abincin da zai ci adadin tufafin da zai sa adadin kuɗin da zai sa adadin duk wani abu da ya zama to arziki nashi ne to Allah ya rubuta mishi wa ajalihi da kuma kwanakin shi ajalin shi kwanan shekara nawa zai yi kwana nawa zai yi shi ma wannan mala'ika Allah ya kwace shi ya rubuta wa amali irin aikin da zai yi aiki ne irin na mutanen cikin ko aiki ne irin na wanda suke ba haka nan ba wasu kina amsa ida sannan za a rubuta shi yana daga cikin mutane matsiyata tababbu ɗan wuta a sararu amsa ida ko kuma yana daga cikin mutane rabakattu muminai ɗan aljanna mutanen kirki wannan Allah subhanahu wataala haka zai umarci wannan mala'ika ya rubuta wannan shi yasa kaga malamai suke cewa kun aka aiki kowane yaro duk yaron da ka sani da arzikin shi ke wallo shi yasa zaka yau an ma wani haihuwa bai ajiye komai amma kuma kafin wannan sunan sai ya haɗa komai da ka ce ma an maka haihuwa sai ka yi wani ya ce to na ba ka kaza to arzikin wannan yaron arzikin shi ne ko baka ajiye ba sai Allah ya kawo mishi wani ya ka kaza wani ya ka kaza wannan abun duka sun haɗu shi yasa Allah ya ce da cikin Qur'ani ba min dabatin fil ardi illa ala Allah rizqa babu wani mai tafiya a bayan ƙasa sai arzikin shi yana kan Allah Allah subhanahu wataala yake wani arzikin shi a wajen Allah yake shi yasa kafirai da suke kashe ƴaƴansu saboda tsoron talauci Allah ya gaya musu wala taqtulu auladakum khashyata illah nahnu nawzuqukum ko kuma nahnu auta ko a wani a wani waje nahnu nawzuqukum wajiya mu ne muke arzika kuma da su da ku da su muke arzika haka Allah ma yake wani waka ayin min dabbatin la tahmilu rizqa da yawa zaka samu duk wata dabba mai tayyaba bayan kasa ba ta tayyaba arzikin ta sai Allah sai Allah mu yarzuqa wa iyyakum to haka ne tsaye wace wasu arziki dabba inda za ta wata wasu mai zai tare ba amma ko yadda zai tayi kakkan ko ayi ka kai ko su zanta wucewa ta ga wani kofar gida sai shin ya gari ko zai da cige wannan to shine arzikin ta shine kan abin da Allah zai tare da mu to dan haka malam shi su ne ko su zanta cinye shukoki da aka yi a kofar gida shine kan arzikin su shine manzo Allah ka ta to haka Allah subhanahu wataala zai umarci Allah mala'ikan wannan ya rubuta arzikin wannan bawa shi ce sa kuma zamu ga ba wai arzikin mutum da zai rubuta halqasan ma kanta lokacin da Allah ya umarci ya afwan da Allah ya halicci kasa sai da Allah ya rubuta hatta da ya kaddara abincin da za a bada da za a ci adadin shi a bayan kasa Allah da yake kula a yin lamura ta fu da bil ladhi khalaqa al arda fi yawmin tajal an da laika wa rabbika ya'lamu fiha wa sin fiha wa baraka fi sallaka jami wa qaddara fiha aqwata Allah ya kaddara abincin da za a ci a bayan kasa Allah sai ya kaddara shi ka gani ko wannan al'amari ne da Allah subhanahu wataala manzo Allah yake cewa rizqi wa ajali sannan kuma ajali shi ko lokacin da aka rubuta mishi ba wanda zai iya jira ba wanda zai tsallake in ya gida lokacin shi Allah yake cewa fa idza jaa ya ke cewa idza jaa al walai sa'atun fa sa'atun la yastabiru kowa wani ne inda lokacin shi ya zo to baya sai bai ya tare wannan lokacin wa amali da kuma aikin da zai yi da mutum zai yi ko shakiyu am sa'id sai manzo Allah sai yake yake rantsuwa yake cewa fa wallahi la ilaha ghayruhu ina rantsuwa da Allah babu wani sai shi inna ahadakum lalle ɗayan ku la ya'malu bi amali ahli jannati a amali jannati lalle ɗayan ku zai yi aiki irin na yan aljanna hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'un har sai ya zama to tsakanin shi da shiga aljanna kawai sai rabi ɗaya ko a ce tsakanin shi da shiga aljanna kamar kawai ya mutu daga ya mutu ko aljanna zai shiga fa yasrifu alayhi kitab sai a canza mishi littafi sai wancan littafi na kaddara shi aka rubuta ya riga ki tunda a can mala'ika ya rubuta a wannan mutumin ma da ya shiga aljanna Allah ta kare shi to wancan littafin da aka rubuta shi zai zai riga ya zo ya shiga gaba fa ya amalu bi amali ahli Allah ko sai ya aiki irin da ya mutu fa ya dukula sai ya shiga wannan mutumin Allah ya kare shi haka nan manzo Allah ya ce ɗayan ku zai yi aiki irin na yan wuta har sai ya zama to tsakanin shi da shiga wuta shi ma dai kawai sai zira'i daya ba ya suku alayhi kar shi ma wancan lindahi na kaddara sai ya rigaye ba ya amali bi amali ahli jannati sai yi aiki irin na aljanna sai ya shiga aljanna wannan kuma yana nuna mana me ake cewa kamar yanda manzo Allah sun gama yake wajin al'umuru bi awaqiha aw bi khawatimha al'amurra suna tabbata da ƙarshe ne shi yasa wannan magabata in suka karanta wannan hadisi suke tsoro suke jin tsoro hankalin su yake tashi tunda babu wanda ya san yanda zai yake tuwa zai gama ba wanda ya san yanda zai cika to shi yasa suke rubal kyakkyawa cikawa kyakkyawa cikawa shi yasa za ka gani ba aiki bane kamar yadda manzo Allah yake faɗi ba ai kowa ba aikin shi bane ga sashi aljanna rahmal Allah subhanahu wataala akwai wanda ma ya shiga aljanna bai taba ba aiki bai taba ko kalmar ta da bai taba yi ba kuma kawai dalilin abu dai Allah sashi aljanna shine mutumin da yayi yake cewa yayi shekaru yana shirka yana saba ma Allah subhanahu wataala sai da yazo mutuwa yace ma Aisha inna mutu ku koda ni to kala rabi ku je ku sa a ruwa rabi ku hada da iska saboda in kawai magana da yace in Allah ya samu ikon tasa to wannan magana ba kanshi da wani kafinci in Allah ya samu ikon tasa la in qadarani Allah la yu'adhiban in Allah ya samu iko akai da ya tasa ni to zai azabtar da ni to hakan ku akai da ya mutu Allah ya umarci kasa ta kawo a iska ta kawo ku kawo wannan sai kuma ya kawo haka Allah ya dace tasa wannan halittar tashi yasa Allah ya tambaye shi yasa aka maka haka ni yasa kace ka sa a maka haka yace khashiyatuka ya rabb tsoranka ne kawai nake ya Allah wannan tsoron da yake ma Allah hazirce shi fushi kuma yace ce shi sai Allah ya tunda tsoro na ne je kana sa ka aljanna ka ga tsoro ya mu shi bai taba komai a rayuwar shi ba wannan kaddara shi aka tsoro haka ma shi zamu gani mutumin da shi ma tuba mutumin da ya kashe mutum kusan 100 yau mutum da ya kashe kusan mutum 100 ko a ce 99 da yazo wajen mani mai yiwa da yana so ya tuba yace akwai tuba ce kai ka kashe mutum goma 99 ba tuba to shi ma jawo shi hada da shi ya cika 100 to karshe kuma yazo wajen mani yana so ya tuba yace mashi eh ka iya tuba ai ba shi tsakanin Allah da bawansa amma ga yanda zaka yi yace ji ta gari kala to shi ma yana hanyar tuba shi bai tuba ba Allah ya amshe shi a lokacin nan Allah ya aiko mala'iku su zo a leka a gani sai aka leka a gani ai tsakanin shi da wancan garin da zai je inda ya tuba ya yi kusa ko a lokacin da aka ce ga sai aljanna ka gani shi ma to da haka al'amura suna tabbata ne da karshe shi yasa magabata ciki wa Allah subhanahu wataala ya sa su ringa cikawa mai kyau yasa ko daga cikin zamu gani adda da manzo Allah yake a karshen sallah manzo Allah yake cewa ku roki Allah tsari abubuwa guda hudu daga sai yake cewa shine su'ul khatima kina akwai mummunar cikawa idan mutum ya roƙi Allah subhanahu wataala tsari ga mummunar cikawa wannan hadisin a takaice ya nuna mana yanda Allah subhanahu wataala yake halittar dan adam wannan kuma kafin hadisi ayatul qur'ani ta nuna a cikin suratul mu'min idan muka je zamu gani inda ayatul qur'ani ta nuna kamar sai ne suratin yake summa ja'alnahu zulfatan fi umrin makin summa khalaqana zulfatan nutfata 'alaqatan fa khalaqana al-'alaqata mudghatan fa khalaqana al-mudghata idhan fa qasana al-'idama lahma dallati summa ansha'na wa khalaqana akhar haka idan zamu ta halitta ma haka muke to wannan kuma Allah ya nuna haka Allah subhanahu wataala yake yi dina haka Allah yake halitta shi a bawa ga yanda marahil din da yake wucewa a wannan marahil din da yake da bawa yake wucewa in je ba marhala ta an busa mishi rai da yazo shi babu wanda ya isa ya san menene aka samu shi yasa ko masu ecography ko masu ecography ai he cikin yana da ne ko kai cikin yana da ne he ma daya haru musu ake liga haru ake gane ya miji da ko mutum ne to amma in haka ne ka himmatin da wuce a iya ganewa ba ba iya ganewa yana daga cikin mafatihul ghaib Allah ke cewa Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unsa wa ma taghibu al-arham wa ma tazdad Allah shi kadai ne ya san abin da kowace mace take dauke da shi da kuma abin da ma'aiwa za ta kara ko ta rage wata za ta aihu wata tara wata ma sai ta huce wata ma kafin wata tara wata shi da za ta aihu to kaga wannan duka Allah subhanahu wataala shi da yake bar maka shi sai wannan hadisi a takaice yana ga mun shi sai za ka da Imam An-Nawawi yace duk hadisin da zai kai yana magana akan wata kaida akan wani babi kenan wannan babi ne akan halittar dan adam Imam An-Nawawi yake wannan hadisi da yake magana akan shi sabawi ayi kan sallah ya ci gaba insha Allah isu ya kala da sallah hadisi na gaba malaki cewa al-hadisul khamis hadisi na biyar a jerin hadisan da Imam An-Nawawi ya kawo حديثي حديث عائشه عن حديث ام المؤمنين ام عبد الله عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احد في امرنا هذا ما ليس منه هو رد رواه البخاري ومسلم وفي روايه لمسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد امام النووي يكتب عن ام المؤمنين ان كربو دغا ام المؤمنين ita ce Aisha da Allah tabbata a gare shi. Aisha matan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, duka matan manzon Allah a matsayin uwaye suke gare shi. Kisa Allah ma ya haramta a aure su bayan manzon Allah ya bar duniya. Allah ya ce wa azwajuhu ummahatuhu, a wani waje Allah ya ce cewa me yake cewa la yahillu laka an-nisaa min ba'du wa la an tabaddala min zawjin ba'da. Yanda dai Allah ta'ala ke nuna cewa ko da manzo Allah ya bar duniya, aha afwan na'am, wa la tankihu azwajan min ba'di abada, kada ku auri matan manzon Allah bayan shi har abada. Da ka ji shi da manzo Allah ya bar shi, to za su zama dole ko haka za su zama, saboda shi manzo Allah abin da yasa matan shi a duniya sune matan shi a lahira, ba tun za mu shi dai ba. Amma mu sabanin mu da ma ke wasu dai su samu yanzu ba kamin kuma hallo sai in tayi da ganda ta bana za wannan shi za a da maka ita. To shi manzo Allah matan shi a duniya sune matan shi a duniya, dan haka su matsayin uwaye su ga mu'minai. Sannan aka ce ummi Abdullahi, aka ce uwan Abdullahi. To shin Aisha ka taba aiwa ne? Aisha ba ta taba aiwa ba, amma aka ce uwa Abdullahi. Wani Abdullahi ake ni a nan? Ɗayan uwansa shi ne Abdullahi ibn Zubayr. Abdullahi ibn Zubayr ɗan Asma'u binti Abi Bakr. To nawa kenan wanda yake nuna cewa ya halitta mutum ya yi alkunya da ɗan da ba za shi ba. Ɗan uwanka, ɗan wanko, ɗan ƙaninka, ka sa a ranga ce maka babanka, baban wani. Tunda ga Aisha ta sa ana ce maka uwa Abdullahi, ana ne ta kuma mata aiku ba. Abdullahi ba ɗanka bane, ɗan Asma'u. Imam Malik ta radiyallahu anha ya dalla tabbata a gare ta, qalat, take cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa man ahadatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd. Man ahadatha, duk wanda ya kago wani abu wanda babu shi murde, wanda babu shi, wanda ba shi da asali a addini, wanda kuma ma laysa minhu, abinda baya cikin addini, fa huwa raddun, wannan abin da yayi abun maidawa ne. Wa fi riwaya Allah, a wata riwaya man amila amalan, duk wanda yayi wani aiki laysa alayhi amruna, babu umarnin mu na addini akan wannan aikin, fa huwa raddun, wannan aikin nashi bai daidai ne. Wannan ka'ida ce a cikin addini, shine kamar yadda malamai suke cewa ibada, abin da mutum zai mai sunan ibada abu ne ake ce ma tawfiqi, abu ne wanda wani baya shiga cikin shi, ba wanda yake shiga cikin shi ya halasta wata ibada wanda ba ibada ba. Allah subhanahu wataala shi ne yake shar'anta abu ya maida shi a matsayin shi, ya cewa a ce wannan ibada ne, ko manzo Allah ya faɗi kan hadisan shi. Amma abin da zamu kalla a cikin wannan hadisin da yace man ahadatha, kaga alhadathu shine ka tsago abin da babu shi, abin da kuma bashi da asali a addini. To idan abin da asali a addini, idan abin da asali a addini, ko a ce akwai tushen shi, misali kaga wanda ya kamata a yi magana azumi ne, azumi ana da asali a addini. To amma ko mutum ya zo ya yi azumi ba a lokacin misali ya kace a yi ba, ko yi wani azumi, sani azumin watan Rajab, azumin watan Rajab ana yin shi, bal ma yayi a ce ya zama kamar ya gama duniya cewa azumin sake ne, akwai wanda suke azumin shi duka. Amma ka ga tare da cewa ba a nuna tu ba, manzala bai taɓa azumin shi duka ba, bal ma maganar da ake ana ganin cewa manzala bai taɓa azumin shi ba. To amma malaman da suka ce za a yi azumin watan Rajab, aka ce saboda shi ma yana cikin watanni masu alfumma, yana cikin ashhurul hurum, yanzu kuma ashhurul hurum ana so a girma ta hanyar ibada, ibada a cikin su kamar yadda Allah yake girmama laifi a cikin su, to haka Allah ke girmama ibada a cikin su. Allah ya hana ayyuka laifuka a cikin su saboda Allah ya sa musu wata al'umma, shi yasa ko kafiri a wancan zamanin bisa yaki in ya zo shi, bisa yaki ban yaki. To da haka ibada ma a cikin wannan watanni tana da girma. Suna ka ko ba ko wata rage yana da ake cewa yana da alaka da ashhurul hurum. Sannan kuma azumi ne kawai matsalar da ake samu shine mutum yayi wannan ibada ya kudin ka wani abu wanda shi bai zo ba, kamar misali mutum yayi watan, yayi azumin watan Rajab, yi itikadin cewa kuma sunna ne manzo Allah yayi to kaga nan da yake ce zai inda yake samu cin kawo juna amma ya dauka cewa a'a azumi wata ibada ce wacce take da asali a musulunci an so mutum ko ba komai yayi azumi a kwanakin shekara duka to bari ma ina ma a ce in wani azumi in wani wata yazo shi da alfarma to kaga a lokacin nan abin da ake so to kaga wannan kalmar wannan yake cewa jumlat man ahadasa dole sai an kula da ita lokacin sallah yayi bari bayan sallah yayi mutum da Allah muna bayani karkashin wannan hadisi na Aisha da Allah ta fata a gare ta tana cewa wa hadatha fi amrina hadha ma laysa min huwa wa la muna bayani akan lafazin man ahadasa kamar yadda muka ce wannan hadisi ne a wanda yake magana akan kaida da girma a cikin addini shine shi da abin da ya shafi a cikin abin da ya shafi addini da abin da ya shafi ibada to addini ba musu sai wani bayya shiga ciki ya hukunta wani abu ko ya shar'anta wani abu ko ya haramta wani abu wannan aiki ne na Allah subhanahu wa ta'ala ko kuma aiki ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to dan haka duk wanda ya kawo wani abu a cikin addini wanda baya daga cikin addinin wannan to duk abin da zai hukunta sai muke magana akan lafazin man ahadatha shine lafazin tsagowa kuma ce akwai abun da zai zamanto yana da asali a cikin addini amma kuma ko a sunna bai zo shi ba ko kuma yin shi yana da rauni a cikin sunna amma kuma yana da asali a cikin addini to shin shi ma wannan zai shiga alƙashin man ahadatha fi amrina hadha ma laysa min huwa radd dan haka maganar da malamai suke akan abin da ya shafi bid'a bid'a ita ibada kamar yadda muka sani da ƙa'idodi wato sharuɗa guda shida wanda malamai suka tsora shine dole wannan ibadar kuma ana so ibadar ta mutu karɓa sai in ta dace ma addini shine a samu muwafaqa a samu muwafaqa a wajen saurin wannan ibadar sannan kuma jinsin wannan ibadar shin akwai irin jinsin shi a cikin musulunci sannan kuma gulgudan wannan ibadar gulgudan abin da za a yi to wannan shi ma aiki ne na shari'a sannan kuma kafiyar da za a yi wannan ibadar a ce a yi kaza a yi kaza to shi ma wannan aiki ne na shari'a wani da ya zo bai shara'a ta ibada ya bada kafiyar ta haka nan kuma zamanin da za a yi wannan ibadar to shi ma zamani ne wanda shari'a ce za ta kayyade sannan kuma da sharadi guda biyu na ƙarshe shi ne al-ikhlasu da kuma mutaba'a shine mutaba'a kamar zalla sura mawlidin wannan ibada kaga in kuma ikhlasi dole sai an same shi sannan kuma shine shi mutaba'a kiran mutum ne yi 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 ya zo kuma zalla cin wannan ayyuka wace mu wata wata sunna to wannan sune sharuɗa wanda shi ibada to shin wai ibada ta zo ta kuma ita fita daga cikin wannan sharuɗa akwai ibada da za a samu a ba ta cika wannan sharuɗan guda daga guda shida ba amma kuma tana da asali a cikin addini ta ga karatun alqur'ani yana da asali a cikin addini to amma ko mutum ne zai ya kirkiro wani abu wanda babu shi a cikin karatu a ce kayi sa kayi ka karanta cikin biyu kaza ko a daidai lokaci kaza ko kaza a ce kuma dole sai in kayi wannan shi shine shari'ar da Allah bai amfana to kaga ana asaba matsala amma ana magana akan bid'a tunda kaga hadisin akan shine ake gina cewa duk wani abu wanda yazo a sabani shi shi bid'a to kamar babu babu bid'a gaskiya babu ne da fadi kuma babu ne wanda kamar babu malamai da aka samu malamai yawa a cikin magabata kamar wannan babu shi ba za ka samu mafi kyau abin da mutum zai kawai ta yi shi ne abin da Imam Shafi ya bayyana shi akan bid'a a cikin muwaffaqat za ga yana magana akan akwai bid'a a cikin akwai bid'a abin da shari'a ibada akwai bid'a akan abin da shari'a mu'amala akwai bid'a akan abin da shari'a ibada abin da shari'a aqida akwai bid'a akan abin da shari'a da ke cewa abin da shari'a zalal ahkam fiqhiyya da sauran su to shin duka iya dukan su ana iya musu daukan kudin goma sannan kuma kan umarci Allah akwai sabani tsakanin malamai akan bid'a hasana da kuma bid'a gaira hasana wanda ake ganin har daga cikin magabata ma akwai da suka yi shara kan wannan abubuwa to gaskiya kuma yanda yake kamar yankewa cewa abu bid'a ne a kai tsaye, yana buƙatar takararren, yana buƙatar takararren, sannan yana buƙatar mutum ya samu babbar hujja, kuma kamar yadda jiya muka ji a wajen ya ke cewa muhadaran nan a Sheikh Abdul Malik da yake hukumi yake bada ya ke cewa sababi da yake sawa ake samun ihram a cikin aqida, daga ciki ya ce sababin shi ne a yi i'tibarul kitabu was sunna ba tare da hikima musta'idudi ba da musulunci, ko mu ce ko kitabu was sunna dalla ba tare da kallon musta'idudi ba. Akwai fa'idodin da ake gina ibada akan su, akwai fa'idodin da malamai suka gina mazhabobin su akan su, amma su wannan fa'idodin in ka bi su tiriyan tiriyan za ka su ma dai sun suke ne ƙarshen kitabu was sunna, amma ne ba amma ƙa'idodin ne masalan kansu. To kaga kisa kamar abin yana buƙatar wannan kawai da gaske, a an ka ɗauka abubuwan da mu so mu shiga cikin tafasil, abubuwan da ake rikici a kan shi yanzu a kan ya ke cewa a kan gaba maulidi, ka gani muni da yake da ana rikici a kan shi a kan cewa bid'a ne, yalle kowa ya ga maulidi bid'a ne, to amma mazalar su kalama an rawaito cewa yana yin hadisi ya ce zalika yawmul mawlidi, akwai wani balla zalika yawmul mawlidi, to yanzu aka ɗauka kaga aka ɗauka maulidi mazala yana yin maulidi mazala za ka cewa wannan inda yake sunnata wannan inda mazala yake yi azumin azumin da yake yi saboda sunna azumin da mazala yake yi saboda dalilin ranar haihuwar shi an aye shi a wannan rana, kukanan aka ɗauke shi akan ma'anar mori akan ma'anar farin ciki da ke akan aibu, amma ana magana akan mori ana magana akan ihtifal ko a ce ko a ƙayyade musu wata rana shekara a ce a sai wannan in ba wannan shekara ba a yi ba, ko ma a ce kai in baka yi shi ba a wannan shi a wannan lokacin ba bai yi ba, kukanan wannan shi da wuce, to amma kana arziki ma kana koyi da mazala mazala za ka ɗauke shi a ce saboda aibosh saboda ai to kai ma an kai azumin ka kai koyi sannan kuma akai kai kai farin ciki dai ko manzon Allah, kuma kai ma kana yau ana yau kan kai maulidi kaga ba a ce ba kai maulidi ba, to amma maulidi da wani ihtifal ba a zo a tsara ko a yi kaza ko a ƙayyade wata rana ko wani lokaci, to wannan shine akwai ya ce cewa abin da yake ake magana akan shi, kamar dai a takaice dai wannan hadisi saboda gaskiya hadisi ne wanda ake gina abubuwan ya fi cewa maganganu a kan shi yawa, da ne yana buƙatar mun samu lawan a yi mai ciki ibn rajab ya yi magana yawa a ƙarƙashin wannan hadisi shi shawarar shi na jami'ul ulum wal hikam malik to al hadisu sadisu hadisi na gaba hadisi na shida an abi abdullahi an-nu'man bin bashir radiyallahu anhu ma qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun, wannan hadisin aka rubuto shi daga Abi Abdullah shine al-Nu'man bin Bashir bayan Allah tabbata ga shi bayan Allah tabbata a gare shi afuwar kenan shi da mahaifin shi din kai an ce radiyallahu anhuma, to da dan da baban duka sahabbai ne kina zaka sa Abdullah dan Abbas radiyallahu anhuma wala dan Umar radiyallahu anhuma sidin Jabir radiyallahu anhuma wanda shi sahabi wai sahabi wani ma zaka samu shi sahabi wai sahabi kakan shi sahabi sai kai an ce radiyallahu anhu kaji an gaza ke radiyallahu anhum, to radiyallahu anhu ma shi da baban shi an-Nu'man bin Bashir yake cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa innal halala bayyinun wa innal harama bayyin, yake cewa lalle halak a hili take wa innal harama bayyin sannan lalle ita ma haram a hili take, kuma lalle cewa amma wa bainahuma umurun mushtabihat, amma tsakanin halal da haram a tsakanin wannan akwai wasu al'amura wanda suke rikitaswa, ka iya ga ka gasa ganewa a halal za ka hada su ko a haram za ka fada su, sai wanda Allah ya ce la ya'lamu hunna kafirun minan nas, amma da yawa daga cikin mutane ba su san wannan abubuwan ba, sai wanda Allah ya ce amma da yanda dai abu yake kamar lita kashubahat, duk wanda ya kiyaye wannan shubuhohi al'amuran da suka rikice aka kasa gane lamarin su duwanda ya kiyaye su ya kiyaye mu'amala da su faqad istabara al-dini wa 'ibdi, to lalle ya kubutar da addinin shi lalle ya kubutar da mutuncin shi amma waman waqa fi shubuhat duk wanda ya abu cikin wannan shubuhi waqa fi haram to lalle zai abu cikin haram ma'ana zai abu cikin haram koda a ce yana cin haram yana cin halalta yake cikin wani lokaci zai abu cikin haram sai wanda Allah ya bayyana da misali yace karra'i yar'a hawla al-hima kamar mai kiwo ne da yake kiwo a gehen iyaka ta gonan mutane kamar nan gona ce ta mutane an sa iyaka shi kuma sai zo nan yake kiwo shi yake kiwo da dabbobin shi sai wanda Allah ya ce kaga yushiku an yanta fi ya kusa ma yake kiwo a cikin wannan in dai kullum a cikin kullum nan ne maki yayi shi to sai an samu wani lokaci wannan wani awakin bai sani ba ya sun yi sun shiga sun yi kiwo in dai kullum nan ne bai da wani kiwon shi to dole ne an samu wata rana ko a kuskure ne ya je ya mada ya yi kiwo a cikin wannan gona ta wannan mutumin sai manzo Allah ke cewa ala kusawara wa inna li kulli malikin hima kowane sarki da kasin yana da iyaka yana da shinge na shi da iyaka ya ce wannan iyaka ta ce kan wanda ya shiga ala wa inna hima Allah ma'a wa inna hima Allah maharimu manzo Allah ce lalle kusawara lalle shi iyakan Allah maharimu abubuwan da ya haramta ya ce ka aika ta wannan shine iyaka shine gonan Allah ka a shige ta ala wa inna fil jasadi mudghah manzo Allah ce kusawara lalle a cikin jiki akwai wata tsoka idza salahat salaha al-jasad kulluhu idan wannan tsoka ta ingantu ta gyaru to dukkan jiki ya gyaru wa idza fasalat idan kuma wannan tsoka ta bace to dukkan jiki ma ya bace ala wa hiya al-qalbu zalla ce so gaza wannan tsoka ita ce zuciya wannan hadisi na Nu'man ibn Bashir yana magana akan shi ma kaida shi ne abin da ya shafi halak da haram Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana komai ya ce ga abubuwan da ya halitta ga abubuwan da ya haramta Allah ya ce me yake cewa ahallallahu al-bai'a wa harrama al-riba wannan a wani wajen Allah ke cewa kumat alaikum al-maytatu wad-damu wa lahmu al-khinzir to Allah ne duka ya halitta abubuwa sannan Allah ya halitta abubuwan da ya halitta ke cewa kulu min tayyibati ma razaqnakum to duka wannan ne yana daga cikin abubuwan da Allah ya halitta to wannan halaka abin da yake a ayin take sannan ita ma haram a gida take kowa ya san halak ya san haram ka san abin da ba naka ba in ka amsa kai amfani da shi ka san haram abin da kuma yake naka shi tsinka ne kai shi kai ka samu to wannan ka san halakin ka kuma zalaka cewa amma tsakanin halak da haram akwai wasu al'amurra wanda suna rufe da suwa kai ka tsaya gani halaka za ka sa su ko a haram za ka sa su sun ba halaka wasu ba haram ba to amma sai manzo Allah ya bada shawara ya ce ba ko dai ma dai yaje suke to shi wanda ya kiyaye cin su wanda ya kiyaye daga shiga cikin su ai yaje ya dai wata da addini shi sannan ya dai wata da mutunta shi amma kuma in kaje kana amfani da su ko da halakin ne to kuma za su kai kuma dawa haram misalin da malamai suke ba dawa akan gane shi ruwa shine yanzu Mahmud ya aike ka je ka so mun misali a ce kan tsayar to da kace sai kan sai kaje ka iske a shi abokin ka ne yake sai da karfi wanda kuka tashi tun kuna yara sai kace a bani kai sai ce a kai ne ma a ya kwana biya ai an ga sai ai ba ku da laka ba an yaye ba sai ran nan ba kaga ba shi ma ce a ba ku ga kun wallahi kai ko ba gane ba cewa kai ko ba gane ba cewa ba gane ba cewa bai gane ba cewa ai ko na akai ko shi tsammani yake laka ne to kai kuma aiko ka akai to yanzu wannan kudin ya za ka yi da su halakan yin ka ne ko haramin ka ne halakan ka ne ko haramin ka ne in ka ci halakan ka ne to sai su zama halakan ka ne
ni a gani na halakan ka ne duk da shi wancan da ya ce ka bari kudin da ya ja yanzu abinda ka zo sayan an riga an ba ka su kudin sun riga sun ci yana yanzu shi ne kuma ya ce ba ta bar kudin kenan ka rike ya ba
ku ai kuma aikin ka akai ka sawa shi ka tambaye ni ne shi ka sawa shi ka gani aikin ka akai ka so ka za shi yanzu ma babu da aikin ka yi so mun ka za
ai za ka dan ka yanda aka
shi in ka yi bukatar shi hallo kuma haƙi ne dole sai ka yanda aka yi
a eh ka ga mai ta ce gashi gashi amma
ga wannan wannan dai ka gani
a da dai cike
da wannan shi ne shi ha shi ba yayi kalada yayi kama da
haram yanzu da kawadi wani ma
yayi kama da ha ya hada halayen da kaje to amma menene manzo Allah ke shara shine wanda ya kiyaye wanda ya kiyaye ce to ya kiyaye addini ce ya kiyaye amma kuma wanda kuma yake cin shi ba wanda yake cin shuwa kuma to zai wada cikin haram yau da gobe zai wada cikin zai kai cin haram
ya wuce
yau da gobe zai kai cin haram saboda me yasa wani lokaci sai wani lokaci za a iya yin ba ma bashin ba aka yi kawai zai wanda ya dauka wani lokaci wagi za a iya samu misali yanzu ka je ana sai da wannan lintani na sani jika biyu ake sai dawa da na yi jika biyu a jika biyu na baka jika biyu to kai da kaje aka samu wannan ashewa ta ga jika biyu na baka jika biyu sai to kaga wannan rage kai baka iya mace shi musamman in kai ba kai wani wahayi da ni mun rage
lallacin ne
kaga dan ka ce kaga duka ba da to amma kuma ya shawar ban kallo da kasuwanci da ake yi na mu'amala yanzu kawai ya dau wannan kai wanda ne tafan ni ya so su fita fita sai ce to ga yanda su so su amma ni dari uku ku za ka mun in ce kai kuma a wannan dari uku kana da dama ka je ka dora kawai kamar yadda ake a kasuwa ce na ba ku su aka za ka da daga yadda kadda da ma ka ji na ce na ba ku su wannan to kai ka san ni ya sa mu misali to za a nan kuma kai kana da dama ka dora ko ni shi ya ba ku su aka za ka zo kuma kai ka sai da sa a sama
ne
ko ji ka kuma ya fito da su kana da wala ta ta har ka mu'amala kana da wala kaska wala ya ga wala
kai ki tare ki ta wala
eh kenan wannan kaga shubha ce wannan shubha ce wannan a ragin da aka samu shubha ne yayi kama da halaka yayi kama da haram to amma kiyaye cin shi shine zai kare ka ga wadawa haram shine zai kare maka din ka mutunci amma kuma cin shi yau da gobe yau da gobe yau da gobe zai sa har ma ka je ka yi ka ci ka ci haram tunda in yau ya zama halakin ka gobe zai zama haram ka in yau ya zama halakin ka gobe zai ji zama haram to kaga shine abin da manzo Allah ya bada misali a cikin wannan hadisi ha to mala
wai da me sai da wani yazo sai yanzu ina sai da wani misali sai su hayya ne su sai ya sai ya kawo Yusuf ma Yusuf yana so sai amma kudin da na sai da ma Isma'il da suka zo sai ce ma Yusuf kaza ne yayi karo na wasu da shi wannan abin da ya dora a sama kuma yana son shi in ba shi kayan shi abin da ya
to Allah misali
kamar ki kawo
shi da wannan wando shi kawo sai shi kuma hai na gani sai yana so yanzu da kahin mu zo sai ce mun shi kabiya mu kenan shi me yake so in mun zo muna ba wannan shi kabiya ya ba shi shi kashi
kai tsare ba shi ko kun bi dan cikin da mutu ba
kamar me yake
kuma shi ne ke yin cikin da mutu ba kamar da ga maka ba shi amma yanzu ina ga na sai misali wannan surula ce da na suta a wajen ka shi ka goma to bayan na tuniki na kashi shira wa ku dinka mun kare sai shi likita ya gani yace yana son ta
ina ba haka
to ya mana
ba haka wani
musan lokacin ta a bar ta
ga guda biyu duk kayan shi ne
duk da wata zuwa guda biyu ne ce mun go musu kuma kudi guda nake sai da su sai yanzu da na sai da mu mun gashi kamar yanzu da wani ya gani yace ta burge shi yana so wani ya tambaye tambaye wani ina za a same ta yace a guri na yanzu da aka zo ya ce mu eh kamar yayi gauga cewa ai jika kaza ne sai
a eh a wannan da alƙa wannan abin da ya aika sai ke wai ke ya ba misali ya ka
a ya lura
ne wannan da alƙa ba amma gaskiya babu na mu'amala musamman abin da shari'a duro kana da yadda kasuwa koyi da gaskiya saboda akwai wasu cinikayya na zamanin zamani ne da su sai ya ba su da su ba ko a ce musu su zo da su ko kuma malaman su kuma su ba da kaifi a kansu ba kisa za ga hatta da baitul bai'ul ina haka samu sabani a wajen malamin halitta da rashin halitta shi wanda shi ganin cewa ya halitta wanda shi ganin ba da halitta ba shine bai'ul ina ana iya daukar shi shine ciniki daya a cikin ciniki daya a cikin ciniki biyu shine daga cikin fasarar da ake mishi ka saya a yanzu kudin da zaka bada daban in za ka saya kuma wani sai lokaci ya ja lokaci ne in da yake cikin kudin da yake da to wannan yana daga cikin suwa na bai wa ina to za ka samu wani gaje kada kana abinci za ka akwai sabani a fashin a wajen malamu to da gaskiya yana da me yake cewa abin da ya shafi mu'amala ko babu abin da ake samun matsala da yawa akan shi a cikin akan abin da ya shafi mu'amala ko kuma a ce haka kai nayi kaga shi dan kai nayi shi eh
yabal mumin jirgi
yabal akwai wanda suke zuwa su bar kaya bai bar komi kuma su zo su shiga kamar kawai wannan yau kawuwa shi ba shi ba kaya bai yari ba komi kawai yazo to kuma gaskiya su wa'annan abin da yasa abu su na mutu da dama dama ana samun ittifaqi da dalilin su dama da shago ya sani sai yazo wannan shagon to lokaci sai da kaya da ya kuku sai da kuku da kaya za ku wadi a yadda kuma kun ci riba to ni zan yi abin da nemo kimiyyar ina ana sai da musu a kaza wannan abin da aka samu na wani kaga wannan babu wani babu wani shikari tunda an samu ittifaqi da kanin su da wannan to amma shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin yana magana akan shi ha shi ne abin da yake kama da halaka abin da yake kama da haram da wannan misalin da muka bada to manzo Allah yake cewa kaga wanda ya kiyaye cin shuha to ya cikin da addinin shi da kuma mutuncin shi amma kuma wanda yake cin shuha to zai fada cikin haram sai manzo Allah ya bada misali dan ka fahimta shine mutumin da zai zo yana kiwo kusa da gonan mutane ga iyaka nan ga kuma inda ke kiwo to zai zama kiwo lafiya zai zama kiwo lafiya amma za a samu wani lokaci a kuskure ya fada shi cikin gonan mutane kaga me ya kawo shi ya fada wannan kuskuren shine kiwon da yake kusa da iyakar mutane to haka shi ma cin shuha zai kai mutum cin haram shine abin da hadisi yake nuna sai manzo Allah yake cewa ku saurara kowani sarki yana da iyaka tashi amma iyakar Allah shine abubuwan da ya haramta abubuwan da ya haramta sai manzo Allah yake cewa a cikin jiki akwai wata tsoka wannan tsokar in ta gyaru shi ya gyaru in ta ɓaci jiki ya ɓaci ita ce zuciya dan haka zuciya ita ce mutum duk in ka ga a za ka cewa mutum ya lalace an samu matsala to ɓace wa zuciya ce shi yasa ake cewa zuciya ita ce abincin ruhi ita ce abincin rai ita ce take ciyar da rai take ciyar da kuma gangar jikin mutum in zuciya ta gyaru shi kuma babu abin da yake sa gyaruwar zuciya shi ne kusanta ta zuwa ga Allah a yawan alkar yawan ambaton Allah subhanahu wa ta'ala yawan da yake cewa bibiyar sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma karatu yake shi ne yake wanke zuciya shi ka za gani ko da aka zo ai da ana magana akan tauhidi duk yana daga cikin wanke zuciya sai ya kai shekara 13 ana tauhidi da mutane akan zuci su da kudin sa abinda ake so a isar musu abinda su da kudin su ne can da ake so a sarke su a dora su kuma akan wani sabon abu da yazo shi shine na addinin musulunci kaga yadda aka san shekara 13 ana tauhidi to duka wannan abu ne shi yasa kaga zuciya in kai tsatsa to kun bayyana shi Allah da yake cewa kallaban wani ala qulubihim ba ta yin su ne sallai ibn qayyim da yake bada misali ku cewa in sabo yi ba mutum yawa to zuciya tana baki har sai ta yi baki can to yanzu dai wannan batun yanzu kuma duk wani abu da zai zo ya shiga na wa'azi ko na baya mata amfani da shiru kisa Allah da yake bada misali akan samu yake cewa fi qulubihim maradun a zuciya su akwai cuta to wannan cutar ta hana duk wani wa'azi su ji shi ko kuma a ce fi qulubihim zaka cewa gulub akwai ruhi a wani a zakatan su to wannan ruhin baya ya hana komai ko khatama Allahu ala qulubi Allah ya yi ruhi ya ruhi zai ta su wani abu ba ya shiga mu wanda zai sa abun wannan ya amfane su to za ka zuciya zace mutal abun da ya shayi mutum bar mu kan wannan hadisi a wurin jinjin tsaya hadisi na wako imani yake cewa an abi ruqayyata a tamim bin aus bin dai wani Allahu anhu anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-din an-nasihatu qulna liman قال لله والكتاب والرسول وايلي علي اي مت مسلم وعامه وواه مسلم wannan hadisi an karbo shi daga Abi Ruqayya shine Tamim bin Aus bin Dari kenan Tamim bin Dari da ke fadi dan Allah tabbata ne shi ke cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa addinun nasiha shi addinin musulunci nasiha ne haka to kan ma addini nasiha ne shi sahabbai suka ce to nasiha ne ga wa sai manzon Allah ya ce nasiha ne lillahi ga Allah sannan nasiha ne ga manzon Allah nasiha ne ga shugabannin musulunci da kuma gabaki ɗaya mutane abin musulunci nasiha ne ga Allah subhanahu wataala Allah yake yi ma mutane nasiha ga wannan addini sannan nasiha ne ga manzon Allah yi ma mutane nasiha su bi Allah su san Allah sannan wani rasuli da siha ne ga afuwar gari wani kitabi ga littafin Allah da siha ne ga alqur'ani ayi ma mutane da siha game da alqur'ani su gane alqur'ani da littafin Allah ne su bi abin da yake maulidi sare da abin da yake hali sannan ga manzon Allah shi ma a mushi biyayya akan abin da yazo da shi a gaskata shi akan abin da yazo a hannu akan abin da yake su ga gabanin musulmi su ma da siha ne a gare shi nasiha ne su kan kansu akan kansu su dauki wannan addini su aike shi sannan kuma da siha ne a tattare da su akan cewa su ma a musu biyayya sannan kuma da siha ne ga dukkan musulmi gabaki daya su dauki addini a matsayin abin da za su yi wa junan su nasiha abin da za su yi wa junan su wa'azi abin da za su yi mu'amala da shi a cikin junan su kamar yadda Allah ke cewa illal ladina amanu wa sallatu wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr sai ne wanda suka yi imani kaga suka yi wasiya tsakanin su da gaskiya shine akan bayani akan abin da shayi aikin Allah bayani akan abin da shayi ko mauli da aikin turki hani abin da shayi abin da shayi abu ne mummuna sannan kuma wasiya akan daukan hakuri to kaga duka wannan yana shiga cikin nasiha ta addinin musulunci bayan kita wannan hadisin Imam Muslim ya rawaito shi
in
sha Allah mun dawo ta ana adawa sunan rayuwar mu gaba a hadisin da gaba sai mutul amma da sawaya me na kawo malama umma ta yi kawo a hadisi ana da shi ayya da ba ga wata da wannan an da shi da Allah ne al-fasa